Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan auni lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 16 ga watan Fabrairu a babin rahotanni za a ji cewa wata kotu a Niger ta dakatar da wani babban kamfanin hako ma'adinin uranium mallakin Canada da Niger saboda laifin gurbata muhalli da kuma aji ci gaban hira da wata yar fafutuka kan makomar zaben Najeriya da siyasar kasar sannan za a ji ci gaba da kawo muku shirye-shirye kan zaben Najeriya inda muke haskaka wato muku jihohi daban-daban yau muna jihar Niger kamar kowane daren ranar Alhamis yau ma Abdulrahman Muhammad da tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga Aisha Ma'azu da labaran duniya
Asararo barkamu da dare ga cikakkun labaran duniya Babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ya kai ziyara Ankara babban birnin Turkiya a yau Alhamis domin taya kasar alhinin ibtila'in girgizar kasar da ta afka wasu sassan Turkiya da Siriya A jawabin da ya gabatar yayin da yake tare da ministan harkokin wajen Turkiya Mevlüt Cavusoglu Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa kungiyar NATO tana tare da Turkiya wacce ta kasance mamban NATO a wannan lokacin da take cikin alhini Hukumar bada agajin gaggawar kasar Turkiya a yau Alhamis ta bada rahoton cewa yawan mutanen da suka mutu ya haura 36,087 inda mutum 108 suka jikkata Hukumar ta ce bayan gagarumin girgizar kasar da ta auku a ranar 6 ga watan wannan watan an samu aukuwar girgizar kasa 4,300 a halin yanzu dai an tabbatar da mutuwar sama da mutum 5,000 a makwabtakar ta Siriya bisa ga alƙaluman ma'aikatar jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya da kamfanin labaran kasar ta Siriya Yayin da adadin mutanen da suka mutu sanadiyar girgizar kasar da ta auku a Turkiya da Siriya ke ci gaba da karuwa hakanan ma yawan tallafin da ake kai musu daga sassa daban-daban na duniya da zumbar agaza ma masu sauran numfashi ke ta karuwa wata gidauniyar tallafi da masarautar Saudiya ta kaddamar ta internet ta tara sama da dala miliyan 100 daga ɗaiɗaikun mutane da kamfanoni sama da miliyan 1.6 cikin sati guda kawai gwamnatin ta Saudiya ta kuma tura jiragen sama jibge da kayan abinci magunguna da kuma kayayyakin bukata a matsugunai sannan ta kuma tura tawagogin kai dauki da ceton mutane a cewar hukumar kai dauki ta kasar ta Saudiya sauran kasashen larabawa mawadata ma sun dau mataki irin wannan kwana guda kawai bayan aukuwar girgizar kasar hadaddiyar daular larabawa ta sanar cewa za ta tura kayan tallafi na dala miliyan 100 ga wasu miliyoyin mutanen da suka rasa matsugunansu a Turkiya da Siriya a daidai lokacin da ake fama da matsanancin rashin kyawun yanayi babban sakataren NATO Jens Stoltenberg a yau Alhamis ya ce yanzu ne ya dace a tabbatar da kasashen Finland da Sweden a matsayin mambobin kawancanta a jawabinsa a wurin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ministan harkokin wajen Turkiya Mevlüt Cavusoglu Stoltenberg ya ce ba batun ko kasashen biyu suna kawance da juna bane yake da muhimmanci illa batun a ce an tabbatar da kawancinsu lokaci guda ba tare da bata lokaci ba Cavusoglu ya bayyana cewa Turkiya za ta iya tantance kasashen biyu a lokaci da wato a lokuta daban-daban kasashen Turkiya da Hungary ne kawai suka kasance mambobin NATO da basu tabbatar da kawancinsu da Finland da Sweden a wani yanayi da ya zama wajibi a tantance su tare ba ana shirin yin zabe domin tabbatar da wani daftarin majalisar dinkin duniya wanda zai yi kira da janye duk wani tashin hankali a Ukraine tare da tabbatar da zaman lafiya da zai tabbatar da yancin Ukraine kana da bata yancin hadin kan yankinta da mutunci ana sa ran cewar majalisar za ta amince da kudirin a taron da za ta yi a ranar 23 ga wannan watan mai ci jajibarin cikar shekara guda da mamayar Russia a Ukraine daftarin ya kuma buƙaci Rasha ta dakatar da duk wani harin da take kaiwa gidajen fararen hular Ukraine kana ta yi gaggawar janye dakarunta daga Ukraine. Daga ƙarshe a jiya Laraba ne Amurka ta ce ta amince da wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da ya tabbatar da cewa sabon shugaban kungiyar ta'addanci Al-Qaida Saif Al-Adl mazaunin Iran ne. Wato ya ce idan ana batun kasancewar shi a nan shi yake baiwa kungiyar mafaka wanda ya kasance wani misalin goyon bayan da Iran take baiwa ta'addanci wanda yake dagula harkoki a gabas ta tsakiya da ke tare a cewar mai magana da yawun bakin ma'aikatar Amurka Ned Price a wajen ganawa da manema labarai da suke yi a kullum. Rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi aiki da rahoton mambobin hukumomin tsaro ne sannan ya yanke cewar tsohon jami'in Masar din na musamman ya karbi gamar jagorancin kungiyar ne bayan kashe tsohon shugaban kungiyar Ayman al-Zawahiri da aka yi a watan Yulin bara a wani harin jirgin saman da aka kai a Kabul babban birnin Afghanistan.
Ashim Azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji kasa da wata guda bayan da wata kotu a kasar Faransa ta samu wani babban kamfanin kasar da laifin zubar da dimbin da gwalan ma'adinin uranium mai guba a jamhuriyar Niger sai gashi kuma wata kotu a Niger din ta samu wani kamfanin haɗin gwiwar Canada da Niger mai suna Somida da laifin gurɓata muhalli kamar dai yadda ƴan fafutuka da suka shigar da ƙara suka dade suna zargin kamfanin. Daga Agadez ga Hamid Mahmud da rahoton.
Tunde a farko wannan shekarar ne kungiyoyin fararen fulla na Agadez bisa samun gudunmawar takwarorinsu na ƙasar Niger take sa ido a aikin ma'adinai a Niger suka shigar da ƙaran kamfanin uranium na Somida haɗin gwiwar ƙasar Canada da gwamnatin Niger a gaban kuliya inda suke zargin kamfanin da rashin mutunta kiyaye dokokin kare muhalli tun a farkon kafashi. To sai dai kotu a birnin Agadez ta bada umarnin tsaida aikin kai tsaye. Hajiya Maryama ƴar kungiyar fararen fulla wacce tana daga cikin kungiyoyin da suka shigar da ƙara a gaban kotu ne.
Shari'a da president ya yanka ya ba su sai civil gaskiya saboda tun farko suna da gaskiya. Haƙƙin talakawa ne ake ci bayan ba. Kowa ya sani bayan shekara 50 da ake doko duke ƙasa har yanzu Agadez ba ta san me ake da wannan dukiya. Mu dai rabon mu cututtuka ne ba abin da muke da shi sai kura mai radiation. Al'umma suka ce gaskiya ga amin ya kamata ya ƙare. Alhamdulillah yau mun ji dadi gaskiya babbar rana ce. Kuma muna fatan wanga abin ya ci gaba har kowa ya cimma buri. An nema su tsaya da aiki duk abin da suke wani activity dama shine muka nema kuma akwai wani littafi da ake son su fito na acid impact environmental su bayyana musamman abin da ake ciki kuma aiki za su aida shi bisa kan ya gyara shi ya gyara
mu. Tun bayan da aka kaddamar da soma aikin haƙo uranium a jihar Agadez a ranar 5 ga watan Nuwamban shekara 2022 ake takun saka tsakanin kamfanin da kungiyoyin fararen fulla lamarin da ya sa kungiyoyin fararen fulla a Agadez suka shigar da ƙara a gaban kotun. To sai dai kamfanin na Somida ya sha alwashin bullo da shirin kare muhalli da lafiyar mazauna yankin. Inji Stephen Roman shugaban kamfanin na Somida. Yace ya kamata ku san irin kokarin da kamfanin ke yi wajen kare muhalli. Daga lokacin kafashi zuwa yanzu akwai ayyuka da yawa da muke da gurin aikatawa. Kuma abu na farko da zamu shine kare muhalli da inganta lafiyar al'ummar yankin. Wannan sabon kamfanin dai da ake kira Dasa zai samar da ingantaccen tsarin kiwon lafiya da kare muhalli wa uba bunƙasa tattalin arzikin jihar Agadez da kuma yankin Arlit.
Daga Darlit
tuni dai sauran kungiyoyin fararen fulla na ƙasar Nijar irin su Rotab suka bayyana gamsuwar su akan hukuncin kotun tare da jinjinawa alƙalin kotun da ke Agadez. Ilyas Abubakar jami'i a kungiyar Rotab.
Abu ne wanda ya kamata duk inda za a yi shi ya zama an bi dokokin da ƙasar Nijar ta shata. Sai ya zama gashi gwamnati suna kallo waɗancan mutane suna cin karansu ba Abubakar suna yin abin da suka ga dama. Yanda duk kowane ɗan ƙasa ya yi lahi doka take hawan shi ake hukunta shi hakan ne su ma doka ta hukunta su tace akwai ka'idodin da ba su shiga ba su tsaya da an suna son su yi wannan aiki su shiga waɗannan ka'idodin yana a ci gaba da aiki
to sai dai kotun ta baiwa kamfanin da Somida wa'adin kwanaki 15 domin daukaka ƙara akan wannan hukuncin da ta yanke kuma wannan hukuncin na zuwa ne kwanaki 16 bayan da kwararru a kasar Faransa suka gano yadda kamfanin Comnac bai shafe kusan shekaru 50 yana aikin hako uranium a Arlit da zubar da tan miliyan 20 na gubar radioactive a yankin Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez Jamhuriyar Niger
Hamid har yanzu muna kan batun wato shirye-shiryen zabukan Najeriya da ke gabatowa abokiyar aiki mu Aisha Ma'azu ta tattauna da wata yar fafutuka mai suna Halima Babu Ahmad kan halin da ake ciki game da zabukan Najeriya din da kuma siyasar kasar baki daya inda ta dora da tambayar ta ra'ayinta kan yadda yan Najeriya ke zabi ba wato bisa wato da basu kula da jam'iyya ko kuma inda mata kuma basu tabukawa sosai to saboda wata matsala da tafi karfin mu ta tangardar waya ba za mu iya kawo muku koko tangardar na'ura ba za mu iya kawo muku wannan rahoton ba amma yau ko haka za mu kawo muku wannan rahoto na wato ra'ayin yan Najeriya dake Kamaru da kuma yan Kamaru game da zaben kasar
Al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru suna tofa a lokacin bakin su kan al'amuran zabe za gudanar a kasar tarayyar Najeriya wanda kasa ce kwade tilo wanda tafi yawan al'umma a kasashe bakin fata na nahiyar Afirka wannan kasar ta Najeriya dai tana zama jigo ga kasashen nahiyar Afirka ta yamma sannan kuma tana makwabtaka mafi tsayi tsakanin ta da kasar Jamhuriyar Kamaru wanda ne sa nayi hira da Alhaji Ali Dana shi dan siyasa ko mai fashin baki akan harkokin kasashen duniya ga abin da yake akan kasar ta tarayyar Najeriya
za mu yi magana ne kamar yadda ka tambaya dangane da Najeriya da kuma zaben shugaban kasa da za a yi a Najeriya gaba daya wato Najeriya inda kana neman matsayin da Najeriya take da shi sai ka fara ma daga matsayin da take da shi a duniya daga duniya kuma ka kawo matsayin ta a Afrika wato dangane da mutane da al'umman da take da shi sama da miliyan 225 wanda sun zuwa ce 20-30 ma kenan wato jinin Najeriya matsayin ta na duniya ma tana da matsayi a cikin Afrika ma tana da matsayi wato kuma sai mu kawo ta a takaice kuma matsayin da take da shi dangane da Kamaru da kuma al'amarin kasuwanci da shauransu ba ma da Kamaru kadai ba da duniyan gaba daya wato Najeriya ta zama kaman wato babban kasuwa ne inda za a kawo a sayar kuma a saya a je a sayar domin Najeriya babban kasuwa na don bisa domin ka samu kasuwa wanda mutane suna nan sama da miliyan 200 wato kaga America ma bata fita da wani abu mai kirki ba domin 225 ko da 30 take da shi America da irin 320 ko 330 da ake tunawa to kaga babban kasuwa ne duk abin da ka zo sayarwa Najeriya in dai aka saya za ka yi riba to haka ne kuma ta yi kokari a matsayin tana cewa babban kasa a Afrika ta samu wato duk wani abin da kake nema ma za ka iya samu shi a Najeriya babu abin da ba za ka samu a Najeriya ba don ana maganar man fetur da shauransu ba ne wannan shine matsayi wato da je kai da duniya gaba daya wato su kura ido su lura da shi zaben shugaban kasan da za a yi a Najeriya saboda ya kasance abu ne da gaskiya da kuma ba zai zama ma duniya gaba daya fitina ba balantana kuma ya zama ma Afrika ma fitina wannan bangaren duniya ne da Afrika
haka zalika na sake tambayan Alija na shi din kan yadda kasar ta Kamaru take ganin yadda za ta yi da kasar ta Najeriya musamman ma ta fannin harkokin tsaro da kuma yadda yanzu haka kasashen guda biyu suke da matsala ta bangaren bakafi sannan yanzu kuma ana kokarin zaben samun shugaban kasa a kasar ta tarayyar Najeriya ga abinda Alija Aina na shi din yace
to a takaice sai mu je dangane da Kamaru Najeriya wato in ka dauki gabancin Kamaru wato gabas ta Kamaru ta Kudus Kamaru gaba dayan ta wato Najeriya ne makauciyan Kamaru wato tsawon kilometer 1700 ake kirgawa ko da 800 da Kamaru da Najeriya suke rabawa da kaman wuya maganan border ma ya zama a tsakanin su har a ce babu wani hanya na shiga Najeriya kasan border ba wani danga ake ba ba komai ba dangane da al'amarin kasuwa da siyasa dole ne indai Kamaru ta so ta ci gaba dole ne ta yi alaka da Najeriya a kowane lokaci dangane da siyasa da akwai matsala ɗaya da Kamaru yake da shi da Najeriya har yanzu wato matsala raba boda wato dangane da maganar da ake kira maganar Bakassi da Bakassi da can kuma arewacin Kamaru arewa mai nisa na Kamaru yashin da ake daga su da Bantsamiya da sauransu daga tsibirin Chad na har zuwa Binna wato da kotun duniya ta ba ma Kamaru gaskiya akan wani matsalar da za su ke da shi tun bayan yakin Biafra to da kama to da halaman cewa dai gwamnatin Najeriya a yanzu nan sun so su ta da wannan magana kaman cewa ba su yarda ba kazan irin shari'an ma da kotu din ta tsayar shine akan cewa wato kasan za ta kasance na Kamaru amma al'umman ciki suna da zabi ko su zama yan Kamaru ko su zama yan Najeriya ko da lokacin haka ake yi wannan shine na farko uku na biyu dangane da siyasa a kasan Kamaru to kaga kenan Kamaru dole ne su zuba ido akan abin da yake bicewa kuma su kasance masu roƙon Allah a yi zaɓen nan lafiya kuma ya kasance lafiya ya kare lafiya saboda kowa da kowa je ya riba daga Kamaru daga Najeriya duk za mu yi riba ko duba ka ga abin da yake faruwa dangane da Boko Haram to kaga dai a Najeriya suke amma ya shafi Kamaru kwarai da gaske har yana girgiza ma tantalin arziki wato na kasan Kamaru
haka zalika na karkata ta bangaren ɗan kasar Najeriya mazauna a kasar jamhuriyar Kamaru musamman shugaban kungiyar ɗan arewacin Najeriya mazauna a Birnin Duwala Alhaji Rabiu Isma'ila shima ya mun fashin baki kan yadda suka tsinci kansu a kasar ta Kamaru da kuma yadda yake ganin wannan zabe zai gudana hali irin koke-koken su da suke mika gwamnatin Najeriya na ganin cewa su ma a basu su jinga kada ƙuri'ar su a kasar da suke zaune a ciki musamman kasar Kamaru wanda take dauke daga ɗan kasar Najeriya sama da miliyan 4 ga abin da yake
to da farko nan bane sunana shine Rabi Isma'ila shugaban kungiyar arewacin Najeriya gasa game da maganar zama tsakaninmu da mutanen Kamaru to alhamdulillah gaskiya muna zama lafiya tare da kowa da kowa muna zama lafiya to sanadiyan haka haka kamar Nigerian embassy da mu da muke nan a Duwala muna da Nigerian consul suna kira mu muna taro da su suna nuna mana kamar yadda za mu zauna lafiya da su yan uwanmu yan Kamaru bayan nan kuma muna da kungiyar Nigerian Union wanda ita kungiyar Nigerian Union ita ma muna zama da su muna taro ana fadakar da mu ana fahimtar da al'umma Najeriya yadda za mu zauna lafiya ba tare da wani matsala ba to bayan nan kuma muna da rassa wanda yake rassan da su ne jihohi saboda ka san tsari ne kamar tsarin Najeriya muke da shugaban kasa da gwamnoni to muna da rassa na jihohi muna da chairmomi na jihohi ko da jiha suna da kungiyar suna da chairman ɗinsu to yana wakiltar su suna da wakilai wanda suke zuwa taro to idan an je taron nan suna yin bayanin da aka yi da abin da aka ya faɗa to su wannan wakilan za su zo jihohinsu su kuma za su ce ga abin da aka yi a shi Nigerian Union to mu kuma jihohi muna da chairman muna da shugabanninmu to mu za mu mutanen mu bayani ga abin da ake ciki gaskiya alhamdulillah maganar zaman lafiya kan muna zama lafiya da anan Kamaru to bugu da ƙari kuma muna kai korafinmu ga gwamnatin Najeriya saboda a matsayin Najeriya babban ƙasa a nan Afirka kuma ana sa ta a cikin idan duniya babban ƙasa ce muna kira ga gwamnatin Najeriya ta ba mu dama wurin kayan zabe kamar kowane kasashe a nan Kamaru wanda suke zaune suke yin zaɓe yanzu haka kamar kasashen da ba su kai ba ma kamar su Mali kamar su Burkina kamar su Niger haka suna yin zaɓe a nan Kamaru amma mu Najeriya har yanzu ba a samu dama an ba mu dama mu rinka yin zaɓe a nan Kamaru ba
to a gaida Awal Garba da wannan rahoto na musamman da ya hada mana daga Kamaru kuma a mana aikin gafara saboda ka saka kawo muku rahoton da muka tallata saboda tangardar na'ura to a ci gaba da haskaka muku jihohin Najeriya da muke yi albarkacin babban zaben kasar da ke tafe yau muna jihar Niger
kala ka kabar kuka kuri'ar kadancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
jahar Niger dake arewa maso tsakiyar Nigeria da aka kirkiro a shekara 1976 da bayanai suka nuna cewa yanzu haka tana da yawan mutane kimanin miliyan 5 haka zalika jahar Niger tana sahun gaba a jihohin Nigeria masu yawan fadin kasa da kuma Allah ya hore mata albarkatu ta fuskar noma da kiyo sannan ta shahara ta fuskar mulki a bangarori daban-daban domin kuwa a yanzu haka tsaffin shugabannin kasar da suka mulki Nigeria a cikin kakin soja dukkaninsu ƴan asalin jahar Niger ne a yanzu dai a iya cewa an dau harama kama daga bangaren ƴan siyasa dake ci gaba da yakin neman zabi har ma da al'ummar gari kowa na cike da dokin ganin an gudanar da zaben cikin lafiya da kwanciyar hankali
sunana Isa Umar nan garin Mira ina fatan Allah ya sa ayi wannan zaben lafiya kuma Allah ya zamanar da kasar mu lafiya shine fatana
to kaman kun shirya yin zaben za ku je ku
za mu je mu zabe insha Allah za mu je mu zaba sosai sosai kuwa
sunana Nasir Muhammad Atayuru daga Niger State Kwantagoro local government to hafashe dai zabe kan akwai gwagwarmaya sosai saboda daga dukkan alama duka jami'an suna shiri akan wannan babban zabe mai zuwa
Nura Muhammad fatan da nake yi da ƴan uwana matasa don Allah ku mai da hankali ku daina tadda rigiman da mutum bai san kanta ba bai san mafarinta ba
Sura Alhaji Abdullahi Ibrahim wanda aka yi sani da suna Buzi amma ni tunane na 2023 za a yi zaben da ba a taba yi ba saboda me lokaci ne na duk abin da ake hasashe ta wuce sanin dan Najeriya tunna har zuwa yau ba wanda bai dandana koda shi ba
to duk da wannan fata dai da al'ummar jahar ke yi a bangare guda jahar na fuskantar kalubale irin na rashin tsaro Malam Usman Erana wani mazaunin yankin Shiroro ne mai daya daga cikin madatsun ruwa dake da tashar samar da lantarki a Najeriya ya ce a halin da ake ciki yanzu matsalar rashin tsaro ce ta addabe su shi yasa ma ba sa dokin zuwan babban zaben na Najeriya
ko ba wani magana abin da ya shafi wannan wani zabe a nan yankin akan da Allah duk wanda ya faɗi cewa akwai wani tunanin zabe a nan ina ganin kamar yayo da kan shi muna da kananan mazabun councilori guda 8 ne a nan amma a yanzu inda kawai za a iya shiga a nan yankin shi da irana
to hukumomi a matakai daban-daban dai sun ce suna daukar matakin shawo kan matsalar rashin tsaron tene dai jam'iyyun siyasa musamman ma na adawa suka yi kashedi musamman ga jam'iyya mai mulki akan karta yi amfani da wuraren da ake fama da matsalar rashin tsaron domin tafka magudi Alhaji Hamidu Kadi Kuta shine babban daraktan yakin neman zabi na dan takarar kujerar gwamna a jam'iyyar ta PDP Alhaji Liman Kantigi
to muna so mu tabbatar ma jama'a cewa zamu duba mu tabbatar ba ai ciwa-ciwa a wannan wuraren ba to duk inda kake fadin nan ba mutane kosan rabin hayi na shururu ba mutane
to ita ma dai jam'iyyar mai mulki wato APC ta ce tabbas akwai matsalar rashin tsaron amma lamarin ya zama gama gari inji sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Niger Alhaji Mukari Jau
matsalar tsaro duk duniya ne ai ba Najeriya kawai bane ko kuma ba Niger dai bane
jam'iyyar adawa na cewa ba a gani a kasa ba saboda haka suna dabdama an shiga gwamnatin nan idan an yi zabi
to ai kalamai nasu ne kaman su suna ganin za su an samu kuma muna ganin zamu kara
sunana Malam Umma Kolo mai ba gwamna shawara bisa hakan siyasa da tsare-tsare zamu yi zabe cikin lumana da yardan Allah
a jihar Niger dai akwai wasu ƴan takara da ke neman mukamin kujerar gwamna da wasu jam'iyyun siyasar suka tsaida da suka hada da NNPP mai kayan marmari da Labour Party da YPP ta matasa har ma da jam'iyyar Abga wadda aka samu mace Kilo ke yi mata takarar kujerar gwamna a jihar Niger Mustapha Nasir Basari muda Amurka daga Mina a Nigeria
kage da Mustapha yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
Na saurare muna murna da aka kamo sashen Hausa murya Amurka domin sauraron takaitattun labarin wasanni da ke zuwa kai tsaye ga akwatunan rediyoyinku a daidai wannan lokaci. Yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ita ce ke jagorantar teburin kunin Premier na kasar Ingila, kasancewar ta ta samu nasara kan club din Arsenal a fafatawa da suka yi jiya Laraba, inda ta jefa kwallaye uku a ragar Arsenal din. Ita kuma Arsenal din ta sami damar jefa kwallo guda daya a ragar Man City din. Yanzu dai Man City tana da maki 51 daga wasanni 23 da ta buga, ita ma dai Arsenal din maki 51 gare ta daga wasanni 23 da ta buga. Bambancin Arsenal din da kuma Man City a yawan kwallaye ne da club din ke da su. Ita Man City tana da 36, ita kuma Arsenal tana da 26. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta tabbatar da samar da gurbin kasashe guda uku kai tsaye ba tare da sun motsa ba don shiga gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da za a yi a shekarar 2026. Kasashen da suka sami cancantar kuwa su ne kasar Canada, Mexico da kuma kasar Amurka. Waɗannan kasashen duk sun sami gurbi kai tsaye a gasar kwallon kafa na duniya. Kasashen uku za su hada karfi da karfe ne don daukar ɗawainiyar gudanar da gasar kwallon na duniya a shekaru uku masu zuwa. Bikin na kwallon duniya zai fadada yawan timatimai ya zuwa 48. A daya gefen kuma hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA a ranar Litinin din wannan sati da muke ciki ta bayyana sunayen 'yan kwallon duniya kwararru bangaren maza da mata a shafin ta na Twitter. Kwararrun 'yan kwallon na duniya gwanaye guda 11 waɗanda su 'yan kwallon da ke zaben su, a yayin da kuma za a bayyana sunayen fitattu daga cikin su guda 11 wanda hukumar kwallon kafa ta duniya za ta ba su kyaututtuka a birnin Paris a ranar 27 ga watan nan na Fabrairu. Sunayen kuwa sun hada da masu tsaron gida wato gola, akwai Alison Baker, Courtois da Emiliano Martinez. A bangaren defender kuwa akwai Cancelo, Alphonso Davies, Van Dijk da Gavardio, akwai Hakimi da Hernandez da Rudiger, sai Thiago Silva. A bangaren 'yan wasan tsakiya akwai Bellingham, Casemiro, De Bruyne, Enzo Fernandez, Gavi, Modric, Pedric, Valverde. A 'yan wasan gaba kuwa akwai Benzema, Haaland, Lewandowski, Mbappe, Messi, Neymar, sai Ronaldo. A gefe guda kuma club din Real Madrid ta ce ta gano wasu sabbin 'yan wasan gaba guda biyu da za su maye gurbin dan wasan gaba Benzema, kamar yadda Don Salas ya wallafa a ranar 14 ga wannan watan na Fabrairu. Benzema ya zama gautaccen dan wasan Real Madrid a 'yan shekarun nan, inda ya fice a duniyar kwallon kafa da ya kai ga lashe kyautar Ballon d'Or na shekarar bara. An ruwaito kafar labarai ta ESPN na bayyana sunayen 'yan wasan gaba na club din Juventus, Dusan Vlahovic, da kuma dan wasan club din Tottenham, Richarlison, a matsayin 'yan wasan da za su maye gurbin Benzema. Kwantaragin Benzema da club din Real Madrid zai kawo ga ƙarshe ne a shekarar baɗi. Daga ƙarshe, rahotanni daga ƙasar Benin na nuni da cewa ƙasar ta shirya tsaf domin ɗaukar tsohon mai koyar da 'yan wasan ƙwallon ƙafan Flying Eagles Gennaro Rowe domin ya zama wanda zai koyar da 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar. Abdulhamid Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Sau gaida na musamman da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Taƙaicen babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ya kai ziyara Ankara, babban birnin Turkiyya, a yau Alhamis domin taya ƙasar alhinin ibtila'in girgizar ƙasar da ta afka wasu sassan Turkiyya da Siriya. A jawabin da ya gabatar yayin da yake tare da ministan harkokin wajen Turkiyya Mevlut Cavusoglu, Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa kungiyar NATO tana tare da Turkiyya, wacce ta kasance mamban NATO a wannan lokacin da take cikin alhini. Hukumar bada agajin gaggawan ƙasar Turkiyya a yau Alhamis ta bada rahoton cewa yawan mutanen da suka mutu ya haura 36,187.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu da wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Desgration da kuma engineer mu na yanzu Love
Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.